Sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mitoci 25-21 sai mita 16 da kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ali Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Colombia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanun labarai nan.
Tuma Ibrahim, yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump yana gabatar da wani muhimmin jawabi a Saudi Arabia inda yake kira kan kasashen musulmi su haɗa kai da Amurka din a yaƙi ta'addanci. Koriya ta Kudu ta ce makauciyar ta Koriya ta Arewa kuma ta sake gwada wani abu da tace mai kama da makami mai linzami. Sannan shugabannin kasashen Brazil da Venezuela duk sun lasa takobin cewa ba za su sauka daga mukaminsu a zanga-zanga da ake yi.
To madalla, Najeriya tana shirin tuna ranar demokradiyya a ƙarshen watan nan. Muna da rahoto kan yadda wasu suke auna kamun lurayin wannan gwamnati ta jam'iyyar APC. Ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar Nijar ya jagoranci wani taron tattaunawa a Agadez kan yadda za a koyar da sana'ar hannu ga matasan da a can baya suka yi aiki na safarar bakin haure. A Nijar ɗin kuma za mu ji yadda rikicin Boko Haram ya shafi noman tattasai da kamun kifi a Difa. A Najeriya, uwar gidan kakakin Majalisar Wakilan Tarayya ta raba kayan noman shinkafa ga mata su fiye da 300 a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar Bauchi. Muna tafa da maimaicin shirin duniya a Amurka. Har yanzu kuwa ga labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wannan lokaci. A cikin wani muhimmin jawabin da yake gabatarwa yau a Saudi Arabia, shugaban Amurka Donald Trump yana kira a kan kasashen musulmi da su haɗa kai da ita Amurka ɗin domin a yaƙi aƙidar ta'addanci da matsanantan ra'ayoyi na addinai. A wannan jawabin da yake a tafiyar shi kasashen ƙetare ta farko tun bayan da aka zaɓe shi, Trump ya ce yana son ganin an haɗa hancin kasashen da ke da manufa iri ɗaya ta ganin bayar aƙidar ta'addanci, abin da ya ce yaƙi ne tsakanin mutanen kirki da miyagun mutane.
We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be, or how to worship.
Instead, shugaban yace ba wai mun zo ne anan domin mu yi wa duniya lecture ba, ba mu zo domin ga kowa cewa ga abin da zai yi ba, ko ba mu zo ba domin mu ga mutane ga irin tunanin da za su yi. Kuma shugaban ya nuna yadda aksarin waɗanda ke rasa rayukansu ko jikkata a halin ta'addancin da ake kai a ƙasashen duniya daban-daban ya ce kashi 90 daga cikinsu ma su kansu musulmi ne. Shugaban Amurka ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ɗari ko wasu ƙarnoni, yaƙi ne a tsakanin wasu mutane da ke son ganin bayan dukkan bil'adaman da ke bisa doron duniya da kuma mutanen arziki mabiya dukkan addinai da ke son kare duniyar tamu. Sai dai a cikin wannan jawabin nashi, Trump wanda ke son ya hana mutanen ƙasashen musulmi shirya shiga Amurka bai yi amfani da kalmar aƙidar Islam ta matsanancin ra'ayi kamar yadda saba yi ba a can bayan lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. Koriya ta Kudu ta ce makwabciyarta Koriya ta Arewa ta sake gwada abin da ta kira wani abu mai kama da makami mai linzami. Ofishin babban hafsan hasoshin Koriya ta Kudu ɗin ya ce a yau Lahadi ne aka cilla wannan makamin daga lardin Pyongyang da ke kudancin ƙasar, kuma a bisa dukkan alamu rokar nan ya yi tafiyar da ta kai ta kilomita 500 kafin ya faɗo cikin teku. Ita ma fatan shugaban Amurka ta White House ta tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ɗin ta harba wannan makamin, ko da yake Amurka ta ce zangon da ya ci bai nisan rokoki uku na ƙarshe da ita Koriya ta harba ba a can baya. Kamfanin dillancin labaran AP ya ce shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kira taron gaggawa na majalisar shi ta tsaro domin a zauna a tattauna wannan matakin da Koriya ta Arewa ta ɗauka. Wasu 'yan bindigan da zuwa yanzu ba a tantance ko su waye ba ne sun kashe wata mace bajamusa mai aikin kai agaji a ƙasar Afghanistan, suka kuma kashe dogarinta wanda ɗan ƙasar ne a Kabul, kafin kuma su yi awon gaba da wata mace ta daban ita kuma a ƙasar Finland, wacce ita ma dai aikin ba da agajin ya kai ta cikin Afghanistan. Tuni ma wani kakakin ofishin jikadancin ƙasar ta Finland ya tabbatar da cewa lalle an sace ita wannan matar ta Finland din kuma yace har yanzu ba su san ma ko suwaye suka sace ta ba. Har zuwa wannan lokaci dai ba ta kungiyar da ta fito dauke alhakin yin awon gaba da mutanen. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ta ce an sace mutane ne daga wani gidan saukar bakin da aka sauke su a cikinsa da ke Kabul. Rahotanni daga arewacin ƙasar Siriya kuma sun ce wasu mayakan ISIS sun yi wa wasu mutane 19 kisan gilla cikinsu har da ƙananan yara guda biyu bayan da suka sato su daga wani ƙauye da ake jin yana hannun mayakan da Amurka ke baiwa goyon bayani da ke fafutuka da su 'yan jihadin. Ko da yake har zuwa yanzu jami'an Amurka kansu ba su ce ofan game da wannan ta'asar da aka aikata ta jiya Asabar ba, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta adawar Siriya ta Observatory ta ce an yi kisan ne tun shekaran jiya Juma'a ma a wani wuri da ke can tsakanin Raqqa da kuma birnin Deir ez-Zor wanda shine kamar headquarters ɗin ISIS. Ƙungiyar ta Observatory ta ce har ila yau mayakan na ISIS sun kama kuma wasu mayaka guda uku wanda ke da goyon bayan Amurka. Ko da yake ba sa abin da ya same su ba an ce an ga wani hoto wanda a cikinsa aka ga kamar an jera su ana shirin a kashe su. Tukuna ji labaran duniya daga Washington a sashen Hausa na Amurka. Shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya ce sam baya da niyyar ya sauka daga kujerar shi ta mulki duk wanda wani abin a sha mai alaka da mundana da ke neman ya durmoye shi. A wani jawabin da ya yi shugaban ya ce ba wanda ya isa sa Brazil ta bar hanyar da take a kanta, har ya ƙara da cewa zai nemi babbar kotun ƙolin wannan ƙasar ta sa a jaburki ga binciken da aka fara kan shi shugaban kansa, har sai ita kotun ta bincika da kanta ta gano cewa shaidar da aka bayar ba ta bogi ba ce. Tun ranar Juma'a dai babban attorney general na Brazil din ya shiga da ƙarar zargin shugaban na laifin cin hanci da rashawa har ma da ƙoƙarin hana doka ta yi aikinta. Matakin da attorney general din ya ɗauka dai ya biyo ne bayan wani kasa da aka samu da ke ɗauke da sautukan da ke nuna yunƙurin shugaban na Brazil na neman tsaye da binciken da ake gudanarwa kan wutar gagarumar mundanar da aka raɗa wa suna Carwash, inda a ciki aka ce an ji shugaban yana ba da umarni a riƙa biyan kuɗin wata-wata ga wani rikakken ɗan siyasa da yanzu haka yake tsare a kurkuku, wato ana kiran shi Eduardo Cunha. A ƙarshe a Venezuela kuma dukkan wato dubban mutane sun taru suna gudanar da wata gagarumar zanga-zanga har suna fuskantar hayaƙin 'yan sanda na barkonon tsohuwa duk don nuna adawarsu da gwamnatin ƙasar ta shugaban Nicolas Maduro. Wannan gangamin na jiya shi ma na rana ta 55 da juna ne da aka share kullum ana yi saboda mutane su nuna rashin yarda su da gwamnati din ba wai a nan babban birnin ƙasa ba a wasu birane. Rigimar da ya zo yanzu ta lakumi rayuka mutane kusan 50.
Labarin duniyar kenan aka saurara. Madalla ƙarshen wannan watan ne gwamnatin jami'ar APC a Najeriya za ta cika shekaru biyu da hawa kan karagar mulki kuma za a gudanar da ranar demokradiyya ta ƙasa baki ɗaya. Ibrahim Abdulaziz ya nazarci wannan rana ta demokradiyya da take tafe.
To sai dai kuma yanda make wannan shirye-shirye na cika shekaru biyu na gwamnatin APC a Najeriya, yanzu aka kawo nan kasar ya rabu ne gida biyu musamman game da batun rashin lafiyar shugaban kasar da tuni wasu suka so mu kiraye-kirayen da ya yi mu rabus, yayin da wasu kuma ke maganin ko a shekarar 2019 Buhari za su zaba. Honorable Rufai Umar Gombe dan majalisar dokokin jarada ma ne da ke matala ta tazaccen Buhari Osinbajo, wato Buhari Osinbajo again, yace fasu-fasu suna nan daram.
Yanzu kunciyarsa da aka ce bai da lafiyar nan zuwa yau, wani wani aka haife shi yau ma ya koma. Mutane nawa suka mutu kafin nan daga rashin lafiyarsa zuwa yanzu? Aka magana rashin lafiya wannan na Allah ne.
In so ma kada ganganta zace na shekara 2019 an ya bakwai hanzari ba?
Buhari kam ko shi mu ai muna so mu a gera constitution na Najeriya sai ran da Buhari ya kwanta, domin kasan nan in ba Buhari ba Allah na tuba wa zai gane ƴancin sa? Ka taba gani a Najeriya tunda aka fara demokradiya ana gangami ne? Ka taba gani nera ba a bayar ba kowa ya fito ne kana ganin yadda al'umma suka fito kowa yana tunani
Buhari Osinbajo
so su ne muke gani yayi mana
to sai dai kuma yanda ma aka so mu kada ganganta zace wasu ko na maganin ana son ne a siyasantar da batun rashin lafiyar shugaban kasan gani yadda aka komo da shi da kuma yadda sake ficewa zuwa London domin a sake duba lafiyar tasa Muhammad Ibrahim editor jaridar Ahlul Bayt a Najeriya yace fa akwai wani abu kan matan sarki wai ko da ido da ta gani
hasashe na nazarin siyasa za iya cewa siyasa ne dalili saboda ana ganin bawan Allah nan rashin lafiyar shi a bayyane take ya kamata a kyale shi je fama da wannan rashin lafiya da ke damun sa amma a ce an dora shi akan karagan mulki na ƙasa irin Najeriya wurin take cike da matsaloli in ka kalli wannan zaka fi kallon shi a matsayin siyasa ne tabbatar ma da cewa akwai siyasa a ciki in ba haka ba menene ya janyo ne zai fito yana magana akan cewa idan Buhari ya rasu ko kuma Buhari ya gaza ko kuma rashin lafiyar shi ya ci gaba the best thing da za a yi shine kawai a sake zabe wani tsarin mulki ne ya faɗi haka mu dai kun da tsarin mulkin mu na Najeriya ba haka yace ba idan Buhari ya rasu ba fata ake masa ba idan ya kasance rashin lafiyar shi ya ci gaba mataimakin sa shine zai ci gaba me yasa ba za a bi wannan tsarin ba duk kaga wannan yana ƙara bayyana ma cewa wannan al'amari siyasa ne kuma siyasar ba za ta yi mana kyau mu yan arewa ba saboda gobe mun je muna neman zabe a ƙasa dole za mu nemi gudunmuwan ko yarba ko inyamurai ko kuma yan south to shin haka zamu gabatar da kawukan mu a matsayin mutanen da suka nace su dole sai dan bangaren su yayi mulki kage bai ba zai haifar mana da dami ido
batun cin hanci da rashawa na ma cikin kudurorin da gwamnatin APC ta kuduri a niyyar kawarwa inda kawo yanzu aka bankaro ba da kala da dama ko da yake wasu na maganin akwai hanzarin da ba gudu ba honorable Abdullahi Prembe tsohon commissioner yan labarai ne a jihar Adamawa ya ko bai ne da masu kallon tafira a yanzu
fada cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa yana daukan wani salo mene yake daukan wani salo duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati to kokari ake abatar da shi yanzu abin da yake faruwa na kudade da aka samu a koyi wannan kudi yazo da tuhume daban-daban har wajen mutum uku an bar zancen abin da ya shafi kiwon lafiya an bar zancen abin da ya shafi aiki maganan gona da maganan wutar lantarki da dai abin da ya shafi bangaren ilimi duk an so manta da wannan talaka ma ba zancen wannan yake yanzu ba a'a ya zamu muyo kwarmato saboda mu samu ainihin abin da mu ma zamu je mu kashe nan gaba to wallahi idan muka tsaya akan waɗannan abubuwa din ba ma kiran gwamnati akan abin da ya shafi ci gaban kasar mu to gaskiya kusan zamu koma gidan jiya ne
koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin da shekara ta 2019 Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gare Ibrahimu a jamhuriyar Nijar ministan harkokin cikin gida Bazoum Muhammad ya tattauna da masu hannu da shuni kan hanyoyin da za a bi domin koya wa matasan da suke aikin bakin haure can baya ayyukan hannu. Wakilin mu Mamman Haruna ya ce an yi wannan zamani a birnin Agadez.
Ministan cikin gida Bazoum Muhammad ya jagoranci bikin bude babban taron muhawara game da samarwa matasan da ke aikin safarar bakin haure can baya domin tunanin samar musu abin yi wanda za su dogaro da shi. Kuma taron ya shafi hukumomi na ƙasa da na jihar Agadez da kungiyoyin matasa da sarakunan gargajiya da kungiyoyin farar hula da na mata. Daga bisani ministan ya yi wa manema labarai bayanin dalilai cikakku na ababen da ake son a cimma ta hanyar shirya wannan taron canza miyau a birnin Agadez.
Za a yi shawara dangane da irin matakan da za a doka don ba ma mutanen Agadez dama samu aiki bayan da gwamnati ta haramta wannan aiki da ake yi ɗan bakin haure. Akwai matasa na wannan jihar da suke aikin sufurin mutanen nan an kame musu motocinsu an sa waɗansu cikin su kaso kenan abincin mutane ne suka rasa shi.
Tarayyar Turai cewa da Union European ko kuma AU ta kawo tallafi na magudan kuɗaɗe ga jamhuriyar Nijar domin takawa safarar bakin haure burki ta hanyar koya musu ayyukan hannu. Malam Ibrahim Bukari Abdu sakataren janar na hukumar zaman lafiya ta ƙasa yana bayyana yanda za a amfani da kuɗaɗen da tarayyar Turai ko kuma AU ta bada tallafi domin gudanar da waɗannan ayyukan.
Shirin kamar ya kumshi yanda za a bi a san ko su wane ne su wannan masu wannan aikin sai a bi ta community tana su sun san su a yi jerin sunan su a yi shawara da su mi kuke so mi muna so mi abu kaza in cikin hanya ne sai su yi takarrur su aje cikin kowace commune a lekata garin suka cancanta sai a musu taimako ma aka musu a basu 'yan jari ko a sa musu kayan aiki sai a musu taimako don samu abin yi.
Sai dai a bangaren matasan har yanzu ana ganin akwai sauran zomo kaba, tunda ana su gani akwai tahira hanwainiya cikin wannan lamari, kamar yadda shugaban kwamitin matasan Malam Matani Munsali ke bayyanawa.
Kuna gani kullum ya raniyo har yanzu wannan gashi firan ba hudda ba shi ba. Idan raniyo yau wata tara ne mutum ina gaji. Mun gaji da shi dama bamu da aiki kuma haraka wannan kasubari mutum kana kashe kai yunwa ina zamne ba yiwa.
Aikin na koyawa matasa ayyukan hannu ta hanyar horar da su domin samun dogaro da kai zai dauki tsawon shekaru 8 da watanni 6. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Toma da lage da Mamman. Har yanzu dai muna Niger din wannan karo a jihar Difa, daga inda wakiliyarmu Tamara Abari ta aiko da wannan rahoto kan yadda manoman tattasai da kuma kamun kifi suka ja baya a dalilin ayyukan Boko Haram.
Noman tattasai yana daga cikin abin da jihar Difa ta shahara da shi, har kasuwancin shi ya tsallake sauran kasashe makwabtan Niger. Sai dai a yanzu haka harkar tattasai ta ja baya sanadiyar matsalar Boko Haram da jihar ta Difa ta fama da ita. Inji Musa Gwani Bagara, wakilin masu noman tattasai a Difa.
Bisa kan tattasai, abin da zan ba ku bayani yanzu, tattasai ba kaman na da bane. Muna nan dai muna cikin shi yanzu.
Babu shi jiya ne ko kuma yasa ba kaman na da bane?
Abin da yasa yanzu kaman babu shi jiya, mutanen namu bamu samu daman noman ta ba saboda wannan dan rikicin da muke cikin ta ne. Shi ne yasa tattasai bai zuwa da kyau yanda da yake zuwa.
Kaman yanzu anan. Wanda aka samu kama a wani bangare da wani bangare ne aka samu aka noma shi.
Yanzu bangare da muka samu dai jahan nan Difa ne muka samu, nan gabas kadan an nome mutane yamma ma wanda suke kawa da yanzu su ba samu noman kaman na da ba.
To yaya farashin nashi yake?
Yanzu farashin nashi abinda muke saida shi naira 8,000 da naira 500 ne. Asefa ya kai jika 15 ne a yanzu. Buhu guda. Da muna saida shi jika 45, 43, 42. Yanzu abin ya zo kasuwan Bayaja. Masu sayen namu ne yanzu ba su samu ko daman zauwa ne ko ya ne ba mu sani ba yanzu.
Duk da haka suna samun 'yan kwastomomi can da nan.
Yanzu daga nan wurin da dai yawanci dai daga nan 'yan Maiduguri suna zuwa kadan-kadan su saya. Mutanen mu na Zandar da Nanyamai 'yan kasuwa mu nan suna saya kadan-kadan. A da har wani kasaje daban ma suna zuwa su.
Ganin rigingimin sun dan lafa a yanzu, suna nan suna shirye-shiryen noman, inji Musa Gwani.
Eh yanzu dai in Allah ya dabana dai muna tamani. In Allah ya so ya da zamu yi noma. Yanzu ba mun koma da Nigeria da Niger din muna share gonan namu. Yanzu duk mutane mu sun fita kauye. Suna nonomewa, wasu suna koko ne wurin tattasai, bamu sani yanda zamu yi ba, gaba Allah ya zai mana.
Kuna da irin ku da komai da
komai? Eh muna da komai da komai a shirye muke kaf yanzu. Eh muna nema dai daga wurin gwamnati, Allah ya yarda dai sun ce dai za su taimaka mana. Abu bai shiga hannunka ba, baka cewa mun samu.
Suma dai bangaren masu sana'ar kifi, kanwar Jace, inji Malam Abubakar da Malama Zara, wasu masu sai da kifi a Difan.
Abukan kifin kadan-kadan mun ba kamar da sosai ba.
Me yasa ba a samu kamar na da?
Saboda rigima na Boko Haram da sauransu wannan, da muna samun shi da yawa. Har mu kai mu muke zuwa mu je mu debo. Yanzu dai gashi kashin nan dai muna saida shi kamar jika 2.5 sai fa, jika 1.5 haka.
Farashin ya karu akan nan.
Eh ya karu gaskiya.
Zahara. Eh kifin nan yanzu kam wallahi yana da tsada. Kuma samun shi akwai wuya. Sau masu kamun ne babu. Kowa yana tsoro a cikin ruwa. Kin san kowa ba a tsetara kogi. A da kuma ana zuwa ta Najeriya ana kawo mana. Yanzu ba kowa ba wanda yake zuwa. To ka san matsalan ai. Ana tsoro inda na dadin ne suke tsoro.
Yanzu haka dai hukumomi da masu hannu da shuni na ta kokarin farfado da jihar ta Difa daga matsalar da ta shiga. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Madala gaida Tamar daga Bauchi, kuma wakilin Abdullahi Muhammad ya ce mai ɗakin kakakin Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta raba irin shuka da taki da wasu magunguna ga mata manoma su fiye da 3,000 a wurin wani bikin da aka yi a cikin jihar.
A jiha Binta ta gabatar mai ɗakin kakakin Majalisar Wakilai Kimbiya Yakubu Dogara ta ce kowace mace za ta samu buhu guda ɗaya na irin shinkafa wanda zai samar mata da buhuna 10 zuwa 12. Sannan ta ci gaba da cewa
wannan shinkafan keji 10 idan kin yi amfani da shi yadda ya kamata
idan kin gyara ta da maganin ciyawan da na baki da takin da na baki in kin saka ta in yayi wata hudu ne katal zaki sami buhu 12 ko buhu 10 idan ko wace mace mata guda 3,300 idan ko wace mace ta samu buhu 10 talauci ya kare daga kasan mu abinda maza ba su iya yi ba mata za su kori talauci daga tafabalewa daga das daga bagoro talauci sai bar mu yaran mu za su samu kudin makaranta ta hannun mata
daga bisani na tuntubi wata manomiya game da shirin tallafin da aka basu ga abin da tace
Hajiya Zainab Umar das local government to wannan taimako da aka mana ya ta da mu a bacci noma da muke yi zamu ta da mu hada mu kara hazama akan nomenomen da muke yi wa'inda ma ba sa yi kaga idan aka yi masu ya ba su kwarin gwiwa su ma da su tasi kwabbasa su tashi akan wannan noma muna ce mata mun gode Allah ya saka da alheri
amman wani irin noma kike yi
noma dai daban-daban mukan nomi gyada shinkafa masara waken suya abinda ake nomewa dai da safa balewa bagoro sai in ce maka ba abinda mu ba ma noman ta
za ku kori yunwa kenan
insha Allah yunwa kan sai dai ta zaman to tarihi da safa balewa da bagoro wannan ka an murkushe ta
Abdulwahab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Nigeria
sani sa Allah yone ka ba ku karamin noma ya bi fatauci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma
lallahu sani sa
To madalla kada amince ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka Borno Washington DC yanzu ga maimacin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako A wannan karo zamu kawo muku karashin maudu'in da muka fara tattaunawa ne akai makon da ya gabata kan wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka ta'allaka ga neman ma dan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama dan kasa ko kuma bisa wasu dalilai waɗanda suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwa shirye na musamman da muka hada tare da abokiyar aiki na Karina Chaudhry Sunana Mahmud Lalo. Kuna sauraron sashin Hausa ne na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata muna kan tattaunawa ne da Hajiya Rahinatu wata 'yar kasar Gabon da kuma Shehzadin Chaudhry 'yar kasar Bangladesh waɗanda suka zo haihuwa a nan Amurka. Mun kuma tsaya ne a daidai inda na tambaye Shehzadin kan yadda ta yi fafutukan neman asibiti a lokacin da ta zo haihuwa ga kuma amsa da ta bayar.
My in-laws family is very nice. They fix the doctors for me.
Surukaina ne suka samar min asibiti. Suka kuma zaben min likita da kuma ƙwararre a fannin kula da yara. Kuma likita ta ƙwararriya ce mai abin mamaki.
She's an excellent doctor. She's amazing.
To wani batu da ke tattare da wannan lamari shine da yawa daga cikin masu zuwa irin wannan haihuwa a nan Amurka. Ana musu kallon suna zuwa ne ba wai don samun ingantacciyar kulawa ta kiwon lafiya ba. Wato suna zuwa ne domin iyayensu su samu takardun zama 'yan ƙasa a nan Amurka. Mun tambayi Hajiya Rahinatu ko wannan batu ya taɓa wulgawa a zuciyarta.
Nin da na haihu ma na ce musu da lokaci na yi zanda na ce musu ina zanda suka ce ba zanda ba shi ɗan Amerika ɗan Amerika ne in jira shi takardunsu ya fito.
Sannan ba ta ɓoye mana burinta na samun ɗa ba Amurka ba.
Daman na neman ɗana ya samu takardun Amerika domin 'ya'yana biyar da na haifa a nan ba mai takardun Amerika kuma hanya na ne a ci nake zuwa nake saro kayan zan saya. Da yake sun yadda suna so su ba madana takarda na cigarin zauna kuma dan ya samu takarda na zauna wata uku kuma dan nan aka bashi passport American na zo da shi right after I delivered I was in depression and that continued for a very long time
bayan da na haihu sai na shiga cikin mummunan tunani na wani tsawon lokaci a wannan lokaci na san cewa zai tafi abin babu dadi na so a ce shi ma ya ji yadda naji
I wish he was there to experience.
Ko da yake Shehzadin ta ce an kai ta Amurka ne domin ta samu kulawa mai kyau, amma bayan ta haihu da makonni biyu sai mijinta ya koma gida. lamarin da tace yayi tasiri a kanta. Wata matsala da aka fuskanta a wasu lokuta ita ce lokacin da yaran da aka haifa suka ballaki hankalin kansu, dawowa ƙasar nan kan zama musu babban matsala, musamman idan aka yi la'akari da irin bambancin al'adu da za su fuskanta. Amma ga Hajiya Rahinatu wannan ba matsala ba ce. To da yake dan Hajiya Rahinatu wanda ta sa wa suna Muhammad ya dan tasa, na tambaye ta shin ko ya san shi ba Amurka ne?
Ya san cin shi ba Amurka ne, yanzu ko ma marin shi ma ka yi ce muna gidan nan zai kira 911. Kuka ce musu mu annan ba 911. Ce da ka koma cin kasan ku ka kira 911.
Eh.
Annan mu ba mu san 911 ba, domin in yi muna shigantaka buge shi muke.
Irin wannan al'ada ta zuwa Amurka domin haihuwa na ci gaba da faruwa ne yayin da aka kammala zaben shugaban kasa a nan Amurka, wanda kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana, an yaƙi neman zaben ne da lafazi na nuna kyamar baki. To wai shin yaya Amurkawa ke kallon kansu a matsayin 'yan kasa? Mun zagaya birnin New York, inda muka ji ta bakin wasu daga cikinsu.
America is a great country.
Amurka kasa ce babba, ka gane? Amurka ita ce kasa ta farko a duniya.
Shi kuma wannan ga ta fuskar da ya kalli kasar.
Yanzu Amurka ta yi zafi saboda babu ayyukan yi.
Wannan kuwa alfahari take yi da kasar ta.
To me, being American.
A wuri na zama ba Amurkiya shine yin alfahari da nuna kauna ga kasata.
Wasu ma sai su rasa abin da za su ce.
It's actually a really tough question. I've actually never really thought about it.
Wannan tambaya ce mai wuya. Ban taba tunanin ta ba. Gaskiya ban san ba.
Bayanai dai sun nuna cewa koda wannan al'ada za ta sauya, wato al'adar zuwa wasu kasashen waje a haihu, musamman ma nan Amurka, ba abu ne da zai sauya nan kusa ba. Masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako. Sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu madadin Karina Chaudhary da ta taya ni tattara bayanan da kuka ji a wannan shiri na duniyar Amurka na musamman. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla gaida Mahmud. To masu sauraro, kafin mu karkarin shirin, ga Ali Mustafa na Sokoto ya komo da takaddatun labarai.
Malam Ibrahim, a cikin wani muhimmin jawabin da ya gabatar yau a Saudi Arabia, shugaban Amurka Donald Trump ya nemi kasashen musulmi su haɗa kai da ita Amurka din a taro a yaƙi aƙidar ta'addanci da kuma aƙidar matsanantan ra'ayi. A wannan jawabin da ya yi a tafiyar nan tashi ta waje ta farko tun bayan da aka zabe shi, Trump ya ce yana son ganin an haɗa hancin ƙasashe da ke da manufa iri ɗaya ta ganin bayan aƙidar ta'addanci, wanda ya ce yaƙi ne tsakanin mutanen kirki da wanda ba na kirki ba. Sai dai a wannan jawabin nashi, a wannan karin Trump wanda ke son hana mutanen ƙasashen musulmi da shiga Amerika, bai amfani da kalmar nan da ya saba amfani da ita ba lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. Wato kalmar aƙidar musulunci ta matsanancin ra'ayi. Koriya ta Kudu ta ci makauce ta Koriya ta Arewa ta sake gwada wani abu mai kama da makami mai linzami. Ofishin babban hafsoshin Koriya ta Kudu ya ce a yau Lahadi ne aka cire shi wannan makamin daga lardin Pyongyang da ke can kudancin ƙasar, kuma a bisa dukkan alamu rokan ya tafiyar da ta kai ta kilomita 500 kafin ya faduwa cikin teku. Kodayake Amurka ta ce wannan tafiyar ta shi ba ta yi nisan rokoki uku na ƙarshe da Koriya din ta aika ba. Sannan wasu 'yan bindigan da zuwa yanzu ba san ko su wane ne ba sun kashe wata mace ba Jamusa, sun kashe dogarinta da nan kuma sun yi awon gaba da wata mace ta daban 'yan ƙasar Finland duka a ƙasar Afghanistan. Tuni wani kakakin ofishin jakadancin ƙasar ta Finland ya tabbatar da cewa lallai hakan ta faru, kuma ya ce su ma ba su san kowa ya suka aikata wannan al'amari din ba.
To malala masu sauraro da takaddatun labaran da muka zo ga karshen shirinmu na yau Lahadi a radio sai gobe da safe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 6 na safe a gogon Niger da Najeriya da ku iya kama mu dauke da wasu shirye-shiryen ta radio cike da filin nan na ciki da gaskiya kada amince ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko computer domin shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com yanzu a madadin Ali Mustafa na Sokoto da Chubahiro Diodone wato Malam Sidi wanda ya kula da aikin mu na wasu shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan karon Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.